الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت الله تبارك وتعالى دوكا من دنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 31 ga watan 1 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na neman zaɓi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma da neman shawara ta mutanen ƙwarai tare da cewa bayani ya gabata akan hadisin da Abu Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da yake nuna mana ko kuma mu ce hadisin Jabir Allah ya ƙara masa yadda hadisin da ya rawaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke nuna mana mahimmancin neman zaɓi na Ubangiji subhanahu wata'ala akan duk wani al'amari mai mahimmanci idan mumini ya sa gaba domin hadisin yana nuna cewa duk wani al'amari wanda yake da mahimmanci a matsayin muminai to bai dace ba mutunkaru wannan al'amari mu gabace shi gadangadan face sai mun gabatar da neman zabi na Ubangijin mu subhanahu wata'ala akan wannan al'amari ya zaba mana abin da yafi alkhairi saboda mahimmancin ita salatul istikhara kamar yanda Jabir Allah ya ƙara masa yadda yake fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan karantar da su salatul istikhara kamar yanda yake karantar da su sura ta alqur'ani irin yanda yake karantar da sahabbansa surorin alqur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su salatul istikhara dan haka abu ce mai matukar mahimmanci wanda galibi bannar da ta auku a cikin jama'a ta musulmi kai kawo da zaka samu wasu daga cikin musulmi suna yi wajen bokaye da malaman tsubbu da ƴan diba ba komai bane bai kawo haka illa jahiltar wannan addu'a rashin sanin wannan addu'a ko kuma yin sakaki game da ita shine ya kai mutane suka kai kawo a wajen ƴan diba wanda zuwa wajen ɗan diba ku babban hadari ne wanda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je wajen dan diba ya masa diba sallah ta kwana 40 manzon Allah ya ce ba a karba idan ya sake ya gaskata wannan dan diba to tabbas ya ƙaryatar da alqur'anin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda diba kala-kala ce akwai dan diban da zai baka tabzi cewa ka rike daya daga cikin ƴaƴan tabzi kamar yanda bayani ya gabata zai ringa wani lissafin sa lissafi wanda yake na shaytani abinda yake lissafawa Allahu Muhammadu Jibrilu shaytani Allahu Muhammadu Jibrilu Shaytan, wanda ka kama idan aka zo kansa in akan Allahu ne ya tsaya ko akan Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, sai ya ce maka wannan bukata za ta biya. Idan kwa kwayar tabjin da ka rike ta fado akan Jibril, sai ya ce maka wannan al'amari sai an yi aiki. Idan ya fado akan shaytani, sai ya ce to kwata-kwata wannan fa al'amari ba zai yi ba. Shine wai iya diban da yake. Ta hanyar nan wai zai ba da labarin abinda zai wakana gaba. Akwai wanda zai share kasa yayi wani zani irin sambishiya, sai ya baka labarin cewa al'amarin nan ya yi, ko ya ce maka ba zai yi ba. Akwai wanda zai yi laya ya sanya kasan matashin kai da sahi ka zo ya baka labari tamkar an masa wahayi a cikin dare, ya ce maka abin zai yi ko ba zai yi ba. Akwai wanda zai leka madibi su yi hira da aljani, ya faɗa masa cewa al'amarin ya yi ko ba zai yi ba. Akwai wanda zai zuba ruwa a kofi ko a kwano, sai a sanya yaro karami wai ya leka, shi zai ga aljanin su yi zance da shi, sannan ya bada labari game da wannan al'amari da ake neman a sani. Akwai wanda zai baka wata takarda mai gida-gida irin na dam ko mu ce irin na lido, sai ya ce ka ɗora yatsarka. Akan inda ka ɗora yatsarka dama an rubuta sunayen annabawan Allah a tsakin waɗannan gidaje. Sai ya koma shafin wata takarda ya karanto abin da yake rubuce, ta hanyar nan zai baka labarin cewa lamarin nan ya yi ko ba zai yi ba. To duka waɗannan abubuwa ne wanda wai malamai ne suke yi, kuma wai da sunan malanci. Mun faɗa mun maimaita ne irin waɗannan al'amurra ba shi da bambanci da bukan da ke zaune a gindin tsamiya, wanda zai baza ɗiyan wuri ka zo kai masa tambaya ya baka labarin ya yi ko ba zai yi ba, domin gaba ɗayansu masu bincike ne a cikin gaibu, wanda gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda a Hausa ma faɗa muke muna maimaitawa, sanin gaibu sai Allah. Idan aka ce gaibu shine duk abin da ya fake ga gani da ji da dafawa da ɗanɗano da shinshina, duk abin da ɗaya daga cikin alhawasul khams, abin da ba za ka iya dafa shi da hannunka, ba za ka iya ganin shi da idanka, ba za ka iya jin shi da kunnenka, ba za ka iya shakar ƙanshinsa da hancinka, ba za ka iya ɗanɗanar shi da harshenka, sunan shi gaibu. Duk abin da zai zo nan gaba daidai da sekwane ɗaya, sunan shi gaibu. Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya keɓanci kanshi da sanin gaibu, kamar yadda ayoyi na Alƙur'ani sun wuce a lissafa. Na daga cikinsu faɗar Allah Subhanahu wa ta'ala, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Ubangiji ta'ala ya ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah, ce da su duk wanda ke cikin sammai bakwai na mala'iku, wal ardi da duk wanda ke cikin kasai bakwai na halittu, la ya'lamu al-ghaiba illa Allah, ba wanda ya san gaibu banda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala mahaliccin kowa da komai. Aisha Allah ya kara mata yadda da ta kalli wannan aya, take cewa duk wanda ya rayi cewa zai ba da labari game da abin da zai zo nan gaba, tace to tabbas ya yanki ƙarya ya jingina ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, domin Allah ya faɗa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Haka kuma can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ra'bin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Haka can yana faɗa faƙul innamal ghaibu lillah, ce da su sanin gaibu abu ne wanda yake banta da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To don haka hanya ta sanin gaibu hanya ce ɗaya ɗaya, shine sai ta hanyar wahayi. duk wanda zai bada labarin cewa ga abinda zai wakana nan da sai gwanda daya, ko kuma ya bada labarin abinda ya gabata wanda ba fada masa aka yi ba, kawai haka ta hanyar shaci fadi da wani lalimi, to wannan ya dauki abinda yake ba haƙƙinsa ba, haƙƙi na Ubangiji subhanahu wataala ya ba kanshi. Kenan ya ce shi da Allah subhanahu wataala daidai suke a wajen wannan al'amari. Duk wanda ya daidaita kanshi da Ubangiji subhanahu wataala ko ya zama mushriki. Don haka hanya ta sanin gaibu hanya ce daya daya, dole sai ta hanyar wahayi. Ubangiji ta'ala na keɓantar wanda ya so ya ga dama daga cikin manzanninsa, ya bashi labarin cewa nan gaba abu kaza zai wakana, kuma in an sa ido an tsire tabbas yanda manzannin Allah suka bada labari haka abin zai wakana, domin ba sa gaban kansu su faɗi wani abu kafin Ubangiji subhanahu wataala ya faɗa musu. Ubangiji ta'ala ya faɗa ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الشاهد وما كان الله ليطلعكم على الغيب وبنجيكم بيسوقك بعد ذي نونامك وانا الأمر ونديكين غيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. Sani dai Ubangiji ta'ala na zaɓar wanda ya so ya ga dama daga cikin manzanninsa ya nuna masa wani al'amari na gaibu. Haka a cikin suratul jin ya koma faɗa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Ubangiji ta'ala shine masanin gaibu. Fala yuzhiru ala gaibihi ahadan, baya nuna ma daidai da ɗaya ga al'amarinsa na gaibu, illa man irtada min rasul, sai dai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni yana nuna masa wani al'amari na gaibu cewa lokaci kaza abu kaza zai wakana. To dan haka mun faɗa mun maimaita, duk wanda kaji yana da'awar cewa manzannin Allah sun san gaibu, kamar yanda suke da'awar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu, ba komai yake nufi ba illa ya raku da guzuma ya halbukar sana, so yake ya tabbatar maka cewa shehunansu da waliyansu sun san gaibu. Domin aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba, wani ya zo ya ce waliyi ya san gaibu ko kuma wani shehu ya san gaibu? To dan haka suke fada da kumfar baki, so suke sai sun gamsar da jama'a cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sanin gaibu kai tsaye. Ubangiji ta'ala muka ya faɗa mana, Hausawa muka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi, can cikin suratul an'am Ubangiji ta'ala ke faɗa cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay qul hal yastawi al'ama wal basir afala tatafakkaru. Ubangiji ta'ala ya ce qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi, ce da su ni ba zan ce da ku taskokin jin kai na Ubangiji na a waje na suke, in ba wanda na ga dama in hana wanda na ga dama, wala a alamul gaiba, ce da su kuma ni ban san gaibu ba, wala aqulu lakum inni mala, kuma ba zan ce da ku ni mala'ika ne, domin ni ba mala'ika bane, ni dan adam ne, in attabi'u illa ma yuha ilay, kusan da cewa bana biyar komai face abinda aka turo mun na sako daga wajen Ubangiji na. Kaga anan Ubangiji ta'ala ya umarci manzansa ya ce da mu bai san gaibu ba, wala a alamul gaiba, kuma haka in ka koma a cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala yake cewa faɗa musu su ji qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Ubangiji ta'ala yake cewa ce da su la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah, ni bana iya mallaka ma kaina janyo amfani daidai da misqala zarra, wala darran kuma ban isa ba in mallaka ma kaina ije wata cutarwa ko yayita ko mun kankantarta, wala a'lam walau kuntu a'lamul ghaiba illa ma sha Allah, sai dai abinda Ubangiji na ya so wanda zan samu na amfani in samu, kuma sai abinda ya so ya yaye mun na mugunta yaye mu. Walau kuntu a'lamul ghaiba, da a ce na san gaibu lastaksartu min alkhairi, da na yawaita ma kaina alkhairi wa ma masaniyan su, da duk wata mugunta bata shafe ni ba. Dan haka dalilai sun wuce a lissafa a sunna waɗanda suke tabbatar da cewa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala ba sa sanin gaibu a karan kansu. Ta hanyar da suke sanin gaibu shine ta hanyar wahayi. Ta hanyar wahayi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan sanar da su abinda zai wakana. Amma duk wanda yayi kudirin cewa annabawan Allah da manzanninsa sun san gaibu, wallahi ya zama mushriki, domin ya dauki haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su. Ya dauki haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su. Duk wanda ya dau haƙƙi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba wani bawa, to wannan ya kafirta. To dan haka ita istihara shine neman zaɓi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma bayani ya gabata wani baya ma wani, kowa shi yake ma kansa. Raka'a biyu ce za ka yi, kuma ba ta da wani lokaci keɓantacce. So da yawa za ka ga wasu daga cikin 'yan uwa musulmi, wai sai in mutum zai kwanta zai yi ta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai keɓance mata ba lokaci cewa in za ka kwanta, domin sallah ce wadda take da sababi. A tsawon yini da dare kana iya yin wannan salatul istikhara, ko da bayan la'asar ne kana iya yin wannan nafila raka'a biyu kai wannan addu'a, ko bayan sallar asuba. An gane ko? Domin tana daga cikin salloli waɗanda suke zawatul asbab, waɗanda suke da sababi. To ita wannan addu'a ita ce za ka yi. In baka iya wannan addu'a a dunkule, mun yi bayani, ka ɗaga hannunka bayan ka yi raka'a biyu ka salamce. An gane ku? Yana daga cikin ladabi na addu'a shine gabatar da yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yin salati ga manzansa. Ka ɗaga hannunka, ya Ubangiji na, kai kake da sani ni ba ni da sani, kai kake da iko ni ba ni da iko. Ya Allah, wannan al'amari da na sa gaba in alkhairi ne a rayuwata da addini na da ƙarshen al'amari na, ya Allah ka kaddara mun wannan al'amari, ya Allah ka saka mun albarka a cikin sa, kuma ya Allah ka sauƙaƙa mun shi, ya Allah ka sanya mun albarka a cikin shi. Ya Allah, wannan al'amari da na sa gaba in ya kasance sharri ne a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na, ya Allah ka juye mun da wannan al'amari, ni ma ka juyar da ni ga barinsa. Ya Allah ka canza mun abin da yafi shi alkhairi duk inda yake, sannan ya Ubangiji na ka gamsar da ni game da wannan al'amari. Bakin addu'ar kenan, ba dole bane sai kai da larabci, duk da yaran da ka iya da shi za ka yi wannan addu'a. Sannan mun yi bayani in kai wannan addu'a kuma ba a ma Allah toge, ka ce ya Allah in abin nan alkhairi ne in ga fari ko tsanwa, in sharri ne in ga baki ko ja. Ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. An gane ku? Ta hanyar da yanda ake gane al'amarin nan akwai alkhairi a cikinsa ko babu alkhairi, kamar yanda malamai suka yi bayani, shine sai ka tsaya ka yi nazarin abinda ya yi rigaye zuwa zuciyarka. In ka ga son wannan al'amari ya karu a cikin zuciyarka, kuma wahanyoyin tabbatar wannan al'amari suna sauƙaƙa, to ka tabbata cewa akwai alkhairi, ka ci gaba akan wannan al'amari. Amma in ka ji ƙi da ƙyamar wannan abu na darsuwa a cikin zuciyarka, abin yana ƙara ja da baya, to ka tabbata cewa babu alkhairi. Haka wasu malamai suka yi bayani akan kenan ta hanyar yanda ake ganewa, shine suka ce abinda zuciyarka ta yalwata game da shi, to shine zaka gino akan shi. In ka ga son wannan abu da ƙaunar shi ya ƙaru, kuma hanyoyin tabbatar shi suna sauƙaƙa, to ka tabbata akwai alkhairi, kada ka ja da baya. Amma in ka ji ƙi da ƙyama game da wannan al'amari na darsuwa a cikin zuciyarka, kuma al'amarin yana ƙara kuntata, to ka ja da baya, ka tabbatar da cewa wannan al'amari babu alkhairi a cikinsa. In kuma al'amarin bai bayyana ba gare ka, ka samu kai kawo, malamai suka ce sai ka dawo mataki na biyu, shine kenan neman shawara ta mutanen ƙwarai. Domin ba kowa ba ake neman shawara ta shi sai mutumin ƙwarai, salihin bawa nagartacce. Saboda neman shawara amana ce. So da yawa mutumin da ba shi da amana, in ba mutumin ƙwarai ba ne, ko ka nemi shawarar shi, zai iya sanya ka hanya wadda take ta daji, ba zai iya nuna maka hanyar da ya dace ka bi. Dan haka ya zamanto shi wanda zaka ba shawara, ka tabbatar da cewa nagartaccen bawa ne. Nagarta ko ana gane ta game da bin Alkur'ani da Sunna. Abu na biyu, wanda zaka nemi shawarar shi ka tabbata cewa masani ne ya ƙure akan al'amurra na yau da gobe, domin koda mutum nagartacce ne in baya da ƙurewa in ka bashi shawara yakan iya baka shawara wanda take a baibai. Kenan dole wanda za a nemi shawarar shi malamai suka ce ya zamanto mutumin ƙurai, sannan ya zamanto yana da ƙurewa akan al'amurra. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman shawara ta sahabbansa kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce shi game da haka, duk dai bakin gulgudu na bayani ya gabata akan su. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu istihbab adh-dhahab ila al-eid wa iyadati al-marid wa al-hajj wa al-ghazw wa al-janazah wa nahwaha min tariqin war-ruju' min tariqin akhar li taksir mawadhi' al-ibada. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu annahu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه. مالم الله يجي كانسا كي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin tafiya masallacin idi ta wata hanya, sannan wajen dawowa ka dawo ta wata hanya ta daban ba hanyar da kaje ba. Sai ya ce wa iyadatil marid, haka nan da gaida marar lafiya, wal hajji, malam ya ce haka nan da hajji, wal gazwi wato da jihadi, wal janaza wato da rakiyar gawa, wa nahwaha da abin da yake kama da haka na dukkan wasu ayyuka na ibada. Min tariqin, malam yace ka tafi ta wata hanya ta musamman, war ruju'i min tariqin akhar, kuma in zaka dawo ka dawo ta wata hanya ta daban, li taksir mawadhi'il ibada, domin yawaita wato gurabu waɗanda suke na ibada. A takaice baban malam yayi shi kuma ya zo mana da misallai daga cikin ibadu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shir'anta mana, wanda kuma ibadu ne dole sai an taka kafa sai an yi tafiya. To shine malam ya nuna mana cewa irin waɗannan ibadu da abin da yake kama da su, idan za mu tafi wurin wannan ibada muka bi wata hanya, to in za mu dawo mu canza hanya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canza hanya. Menene hikima? Shine malam yace li taksir mawadhi'il ibada, domin yawaita wurare waɗanda suke na ibada. Domin shi mumini duk takin da zai yi akan abin da Allah ya shar'anta masa na ibada, to ya tabbata cewa ibada ce mai zaman kanta, kuma wanda wannan ƙasa sai ta bada shaida gare shi a ranar kiyama, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. A farko idan muka ɗauki sallar idi ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana a tsawon shekara. Mu muminai muna da idi guda biyu wanda ba su da na uku, inda idi ne wanda yake maimaituwa a shekara. Idinmu na uku shine idin da ke maimaituwa a kowane sati, ita ce sallar Juma'a. An gane ku? To wannan idi ibada ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana, wanda kuma iya abinda yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato shine a fita bayan gari domin sallar idi. Kamar yanda Aliyul Halabi, Allah ya ji kansa, ko kuma Aliyul Halabi, an gane ku? Duk da cewa dai da ran shi har yanzu, amma kuma baya nuna cewa mutum ko yana raye ba za a ce ba Allah ya ji kansa, domin cewa Allah ya ji kanka wannan addu'a ce wadda take ta musamman. illa kasancewar galibi cewa Allah ya ji kanwani akan yi amfani ga wanda Allah ya masa rasuwa. Wannan malami har yanzu yana rayi, yayi littafi na musamman wanda ke nuna cewa iya abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da sallar idi guda biyu shine a musalla. Idan aka ce musalla shine fili da ake kebanta shi na musamman, ba masallaci ginanne ba, aje ayi sallah anan shine sunna. Sannan sai ya ce da gaida marar lafiya, wanda gaida marar lafiya kamar yadda bayani ya gabata haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zano mana a cikin haƙuƙuwa guda biyar na musulmi akan musulmi dan uwansa. Kamar yadda a riwaya ta al-Imam Muslim, haƙuƙuwa ne guda shida, cikon na shida kin shine idan dan uwanka mumini ya buƙaci nasiha, to ya zama wajibi kai masa nasiha. Sannan kuma da hajji shine sai malam yace wal gazwi, wato da yaki kenan, in za a fita jihadi, in an buta wata hanya, in za a dawo a canza hanya. Sannan sai yace wal janaza, wato da rakiyar gawa, sai yace wani hawi ha da abin da yake kama da haka. To shine anan malam sai yazo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, ke fada cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm idin khalafa at-tariqa, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ranar idi ta kasance, manzon Allah yakan canza hanya. Ma'ana hanyar da yaje masallacin idi to ba ta nan ba yake dawowa, yakan canza wata hanya ta musamman. An gane ko? Shine malam yake fada qauluhu khalafa at-tariqa, fadarsa shi Jabir da yace khalafa tariqa, manzon Allah yakan saba hanya, yani zahaba fi tariqin wa raja'a fi tariqin akhar, yakan tafi ta wata hanya ta musamman sannan ya dawo ta wata hanya ta daban. To game da canza hanya, mutum in zai ya dawo ta wata hanya ta daban, menene hikima anan? Wasu malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da canza hanya, yana yin haka ne domin dukkan hanyoyin gaba ɗayan su ba da shaida akan shi a ranar kiyama. Wannan hanya ta ba da shaidar cewa ya bi ta kanta ya tafi masallacin idi, wannan ta ba da shaidar cewa ya dawo ta kanta, domin Ubangiji ta'ala ya faɗa cewa duk wani abin da ɗan adam yake aikatawa na alkhairi ko sharri, to ya tabbata cewa a ranar kiyama ƙasa za ta ba da labarinta game da duk abin da bawa ya aikata a kanta na alkhairi da sharri. Za ta faɗa ta ce, ya Ubangiji na, wane ɗan wane a lokaci kaza ya aikata kaza a wuri kaza, sawa'an aiki ne na alkhairi ko aiki ne wanda yake na sharri, sai ta faɗa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, yawma idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, Ubangiji ta'ala ya ce yinin alkiyama yini ne wanda ƙasa take ba da labarunta. Menene labaru na ƙasa? Shine za ta ba da labari game da duk abin da bayi suka aikata a duranta na alkhairi da na sharri. Za ta faɗa haka kuma domin kafa shaida. In alkhairi ka aikata, za ta faɗa cewa ka aikata alkhairi a kanta lokaci kaza a wuri kaza. Haka nan in sharri ne mutum ya aikata, wal iyazu billahi, haka za ta ba da labari. Shine yace bi anna rabbaka awhalaha, dan ka tabbata cewa Ubangijinka wato shine yayi turo mata sakon cewa ta ba da labarin abubuwan da aka aikata a kanta. Wannan aya tana nuna mana girman kudura ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda shi yake da iko akan kowa da komai. Kasa a yau ba ta magana, amma a ranar kiyama magana za ta yi. Kamar yadda gabbai na jikinmu ba sa magana, amma a ranar kiyama magana za su yi. Fatar jiki a yau ba ta magana, amma a ranar kiyama magana za ta yi. Kamar yadda ayoyi na Alkur'ani suka faɗa mana, wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu anfaqana Allahu allazi anfaqa kulla shay. Haka kuma can Ubangiji ta'ala yake faɗa, al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Haka can cikin suratul Nur Ubangiji ta'ala yake faɗa, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. To dan haka ƙasa a yau ba ta magana, amma a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba ta izinin yin magana kuma ta yi magana. Maganar za ta yi shi ne ta ba da labaru game da duk abin da aka aikata a kanta na alkhairi da na sharri. Don haka wannan aya tana tabbatar da cewa duk abin da bawa ya aikata na alkhairi ko na sharri ƙasa za ta ba da labari. Wasu malamai suka ce wannan shi ne hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato da yake canza hanya a ranar Idi, hanyar da ya je masallacin Idi to ba ta ita ba yake dawowa. Don haka aka samu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne Abu Huraira. Idan yana nafila in ya yi a nan sai ya dan gusa, in ya yi a nan hannu sai ya dan gusa. Aka tambaye shi me yasa, sai ya ce domin ƙasa ta ba da shaida, ta ba da labari game da abin da na aikata a kanta a ranar kiyama. To a nan idan ya kasance titi ne guda, malamai suka ce a nan in ka tafi masallacin Idi ta ɓangaren dama, to in za ka dawo ta ɓangaren hagu. An gane ko? Koda ba za ka canza titin gaba ɗaya, to in ka bi ɓangaren dama lokacin da za ka je masallacin Idi, in za ka dawo ka koma ɓangaren hagu. Tare da cewa wasu malamai suka ce hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake canza hanya a ranar Idi, wato shi ne domin bayyana alamomi na wannan ibada wadda Allah ya shir'anta mana, ita ce sallar Idi. Me yasa? Saboda shi Idi abu ne wanda Allah ya shir'anta mana, wanda ake buƙatar muminai su fito su nuna farin ciki da murna. Don haka ake buƙatar kenan kowane titi ya san cewa wannan yini ne wanda yake ya bambanta da sauran kwanuka, ma'ana yini ne wanda yake na Idi wanda Allah ya shar'anta ma muminai. Domin ko ina ya zamanto an bayyana al'amura waɗanda suke na sallar Idi, malamai suka ce wannan shine hikima wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canza hanya. Wasu malamai suka ce yakan canza hanya ba dan komai ba, domin haɗuwa da talakawa da miskinai da sauran ƴan uwa, domin jama'ar da zaka haɗu da su ta wannan titi galibi ba su bane zaka haɗu da su ta wancan titi. Anan in ka haɗu da talakawa da miskinai kai musu sadaka, waɗanda suke ƴan uwa da abokai kai musu murna da barka da sallah. Don haka wasu malamai suka ce hikimar da ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canza hanya. A takaice dai duka waɗannan hikimomi sukan iya kasancewa illa kasancewar hikimar da tafi kusa wadda malamai suka rinjayar, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana canza titi a ranar Idi, ma'ana wanda yaje ba ta nan yake dawowa ba dan komai ba, dan bayyana wannan ibada a fito da ita fili, kowa ya san da cewa wannan rana rana ce wadda take ta Idi. Shine kenan anan Jabir Allah ya kara masa yadda yake faɗa mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza kana yawmul Idi, idan ranar Idi ta kasance khalafa fariqa, manzon Allah yakan canza hanya, ma'ana hanyar da yaje masallaci ba ta ita yake dawowa ba. Sannan malam yazo da hadisi na biyu a baban, shine hadisin Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda ke faɗa cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju min tariqi shajara, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai fita daga birnin Madina yakan fita ta wata hanya da ake kiranta tariqu shajara. Tanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita idan zai fita daga birnin Madina zai yi bulaguro. Wa yadkhulu min tariqil mu'arras, idan zai shigo gida lokacin da ya dawo daga bulaguransa, to yana shiga birnin Madina ta hanyar al-mu'arras. An gane ko? Wata hanya ce da ake kiranta tariqul mu'arras. Tanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shigowa Madina, wanda kwa duk bulaguran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwarsa bulaguro ne wanda yake na ibada. In ma ya kasance bulaguro ne na yaje Makka domin hajji ko kuma umra, ko kuma ya zamanto bulaguro ne wanda yake na jihadi, galibin bulaguran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a rayuwarsa bulaguro ne wanda yake na ibada. An gane ko? Don haka shine anan malam yace wa nahwi hada, duk abin da yake kama da haka in dai bulaguro ne na ibada, to ana buƙatar mumini hanyar da ka fita in zaka dawo gida ka canza wata hanya ta daban, domin kowace hanyar ta bada shaida a kanka a ranar kiyama. Wannan hanya ta faɗa ma ubangijinka, kuma tare da cewa ya fi ta sani cewa lokaci kaza ka fita ta wannan hanya zaka wa'azi, wannan hanya guda ita kuma ta bada labari a ranar kiyama cewa wani dan wani lokaci kaza rana kaza ya dawo ya biyo ta wannan hanya lokacin yadda ya dawo daga wa'azi. Dan haka kenan ko irin wannan zama da muke na karatu kamar yanda malam ya ce wani hawi hakenan in za ka makaranta ka bi ta wata hanya, in za ka dawo ka bi ta wata hanya ta daban, domin kowace hanyar ta bada shaida akan ka a ranar kiyama. In ma hanya ɗaya ce kenan kamar yanda muka faɗa, kuma ba mu muka faɗa ba, malamai suka faɗa, illa kasancewar muna isarwa ne a madadinsu. In titi guda ne kenan, in za ka je ka bi ta dama ka bi ɓangaren dama, in za ka dawo ka biyo ta ɓangaren hagun, gaba ɗayansu za su ba da shaida a kanka a ranar kiyama. Don haka shi ne a nan Ibn Umar yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance, wato lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya khruji min tariqi shajara, idan zai fita daga birnin Madina yakan fita ta hanyar da ake kiranta tariqu shajara, wa yadkhulu min tariqil mu'arras, idan zai dawo gida to yakan shigo ta hanyar da ake kiranta tariqul mu'arras, wa idza dakhala makka, idan zai shiga birnin Makka dakhala min as-saniyatil ulya, manzon Allah yakan shiga ta hanyar da ake kiranta as-saniyatul ulya, wanda ita wannan hanya hanya ce wadda take kan tudu. Idan za ka shigo Makka as-saniyatul ulya gangaruwa ne za ka yi, wannan kenan a Makka ta da, wanda as-saniyatul ulya yanzu tana nan kusa da harami, wanda in zai shiga, domin Makka ta da ba wani gari bane ba wanda yake babba, to idan zai shigo yakan shigo ta as-saniyatul ulya, wanda hanya ce wadda tana kan tudu, wanda kana hayo tudu dukkan garin Makka kana hango shi, ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shigowa. Wa yakhruju min as-saniyati as-sufla, idan zai fita daga birnin Makka manzon Allah yakan fita ta hanya wadda take kurami, wadda take ta kasa kenan, hanya ce wadda take ta gangare, ta nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita idan zai fita daga birnin Makka. To dan haka shine malam sai yace wal hajji, haka nan kenan in hajji ce ana buƙatar mutun ya canza, tare da cewa wasu malamai suka tafi akan cewa wannan hanyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canzawa idan zai shiga Makka, haka nan idan zai fita, suka ce ibada ce wadda take mai zaman kanta, ya zama sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu kwatanta haka. Wasu malamai suka ce a'a, shiga da yake yi ta as-saniyatul ulya da fita da yake daga as-saniyatus sufla, suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin haka ne domin wato neman sauki kenan, ba dan ibada bace mai zaman kanta. Amma tare da cewa duk sabanin nan da aka samu, abinda ake bukata dai mutum in Makka zai shiga ya shiga ta wannan hanya as-saniyatul ulya, idan zai fita ya fita daga as-saniyatus sufla. An gane ko, duk da cewa a yau kenan shiga Makka bayan da za a yi ka shiga ta wannan hanya, sai dai mu ce in za ka shiga masallacin harami na Makka kenan ka biyo ta as-saniyatul ulya, in za ka fita kenan ka fita daga as-saniyatus sufla. Me yasa? Saboda kasancewar mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma akan abu wanda yake ibada, hatta da abu wanda yake al'ada, sukan kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Domin koda a ce al'ada ce, ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin domin shine abun koyi, to ka tabbata cewa akan kyakkyawar niyyar nan kana da sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Domin duk wani aiki na al'ada in ya haɗu da kyakkyawar niyya yakan rikida ya koma ibada. Kamar yanzu misali, mutum ya kwanta da wuri domin ya tashi cikin dare ya yi kiyamul layli, ko ya samu sallar asuba a lokaci, wannan bacci nashi ibada ne, tare da cewa bacci ibada ce, wannan halaka ne, al'ada ce wadda Allah ya ɗabi'antar da 'ya'yan Adam, kamar yanda ya faɗa waje alina naumakum subata, baccinku da kuke yi Ubangiji ta'ala ya ce mun maida shi hutu ne ga gangan jikinku, al'ada ce. To amma a sababin kyakkyawar niyya ka kwanta da wuri domin ka falka a cikin dare ka yi kiyamul layli, ko ka samu sallar asuba a lokaci, to wannan bacci naka matsayin ibada ne. Haka nan mutum da zai ci ya sha domin ya samu kuzarin da zai bauta ma Ubangijinsa, wannan ci da sha al'ada ce, amma a sababin kyakkyawar niyya ta rikida ta koma ibada. kenan dan haka ko da ma a maganar da malamai suka tafi akan cewa manzon Allah yakan shiga ta hanyar as-saniyatul ulya idan zai fita ya fita daga as-saniyatul sufla cewa domin yin haka shine yafi masa sauki to in mun yi dan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna da ladan ibada tare da cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa ibada ce mai zaman kanta kenan sunna ne ga duk wanda zai shiga masallacin harami na Makka in zai shiga ya shiga daga as-saniyatul ulya idan zai fita ya fita daga cikin as-saniyatul fita daga as-saniyatul sufla a takaice kenan waɗannan misallai ne ma da ya kawo mana amma bai keɓanta ba da su kenan in akan kenan a jumulce a ƙarƙashin wannan aya da muka karanta kenan dukkan wani aiki na ibada da za ka yi to ya kamata mutum kenan ya yi ƙoƙarin ya canza hanya ba don komai ba domin hanyar ta ba da shaida a kan shi a ranar kiyama tare da cewa baban namu a nan ya taƙaita sai dai muna da wata faɗakarwa taƙaitacciya game da yanayin da muke ciki domin muna cikin wata guguwa wanda muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mana imaninmu ya sanya wannan guguwa ta zo ta wuce lafiya ta bar mu lafiya kuma mu tabbata a cikin wato gudanar da abin da muka saba gudanarwa yau da gobe shine addininmu wannan guguwa ita ce guguwa ta demokradiyya mun faɗa mun maimaita ba za mu ce ba guguwa ta siyasa wanda bayani ya gabata a cikin wannan darasi namu siyasa ibada ce annabawan Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo su da siyasa shine iya tafiyar da jama'a wanda annabawan Allah ku a kullun abin da suke fama shine hada kan jama'a ba raba kan jama'a ba an gane ku kwamar da suke yaya za a hada kan jama'a su kaunaci juna su taimaka ma juna su zaman tutsin tsiya madaurin ki daya kenan in aka ce as-siyasa kalima ce arabiya kalima ce ta larauci daga fadar su sasaye susu siyasatan dan haka shekul islam Allah ya ji kansa ya wallafa littafi as-siyasatu shar'iyya to dan haka irin wannan yanayi wallahi yanayi ne wanda su da yawa wanda bai san inda aka sa gaba yakan bata lokacinsa har ma ya kasance wani abu wanda yake bai dace ba tsakanin shi da ƴan uwansa mu'mine zaka ga yana faruwa a cikin jama'a shine gaba da ƴan uwa da fadin maganganu da zaki da sauransu da yin kazafi da sharri da mugunta to waɗannan abubuwa ne waɗanda ba su dace ba a matsayin mu na mu'mine wanda mu mu'mine iya abin da aka san mu shine kaunar juna da kokarin yaya zamu hada kai mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin ki daya duk wani abin da zai raba kanmu to ya zama wajibi mu nisance shi kamar yadda Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ayoyi sun wuce a lissafa Ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin cewa kada mu sake a matsayin mu na mu'minai wato mu samu raguwar kai Ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Ubangiji ta'ala yace ku yi ruku bihablillahi da igiyar Allah me ake nihi da igiyar Allah shine alqur'ani da sunna jami'an gaba ɗayan ku Ubangiji ta'ala yace wa la tafarraqu kar ku sake ku rarraba kar ku sake ku rarraba ku dunkule ku zama tsintsiya madaurin ki daya kaga la'anan nahiya ce Ubangiji subhanahu wata'ala hanin mu ne yake cewa kada mu raba kawunan haka a wata aya Ubangiji ta'ala yana faɗa a wannan sura dai suratu ali imran wala takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun adhim yawma tabyaqu wujuhum wa taswaddu wujuhum Ubangiji ta'ala yake cewa wala takunu kal ladina tafarraqu ku mu'minai kar ku sake ku zaman ku kamar jama'ar da suka karkasu kowa ya kadi gaban sa waqtalafu suka saba da juna min ba'di ma sha'ahumul bayyinat bayan hujjoji masu gamsarwa daga wajen Ubangijin su subhanahu wata'ala sun zo musu shine alqur'ani da sunna kaga wannan aya ita ma hani ne Ubangiji subhanahu wata'ala yake ma mu'minai cewa kada su sake su rarraba kuma haka can Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratu shura shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa ana aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi ash-shahid ana aqimu ad-dina ubangijin ku ya shar'anta muku ku tabbatar da addinin ku ku meke shi wala tatafarraqu ubangiji ta'ala yace kada ku rarraba tabbatar da addini shine mu dunkule mu zama tsintsiya madaurinki daya mu zamanto masu kaunar juna mu zamanto masu taimaka ma juna kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai sun wuce a lissafa manzon Allah yakan sanya mana misalin mu'minai yanda junansu yake kaunar juna da yanda junansu yake taimaka ma juna kamar yanda yake fada masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma manzon Allah yake cewa misalin mu'minai a wajen yanda suke kaunar juna da yanda suke tausaya ma juna da yanda suke tafsasa ma junansu manzon Allah yace misalin gangan jiki ne daya daya wanda idan wata gaba ta jiki ba ta da lafiya to wannan gaba sai ta kirayi sauran gabbai gaba ɗayan su cewa su rashi bacci sannan kuma wato masassara da rashin bacci yanzu misali kaddara cewa yau ka ji ciwo a farcenka wannan rauni da kai a farce idan masassara za ta zubo maka kaga ba yatsar kadai ba take masassara gaba ɗayan gangan jikinka sannan wannan yatsa da ta ji rauni ba ita kadai bace za ta rashi bacci gaba ɗayan gangan jikinka ne zai rashi bacci wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana a matsayin mu na mu'minai duk abin da ya samu dan uwan mu mu'mini na rashin dadi mu tabbata cewa mu ya sama dole mu yi kokari mu kawo masa agaji duk abin da ya samu dan uwan mu na alkhairi mu tabbata cewa mu ya sama mu yi masa murna mu yi masa addu'ar cewa Allah ya dawwamar da shi a cikin wannan alkhairi kuma haka a wani hadisi na musamman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'i manzo Allah yake cewa mu'mini game da dan uwansa mu'mini manzo Allah yace kal bunyan yace tamkar gini ne yashuddu ba'dahu ba'da manzo Allah yace shi gini wato junansa yana karfafar juna to dan haka ɗan uwa abinda muke so mu gane shi soyayya ibada ce haka nan kiyayya ibada ce an gane ku so da ki ibada ne baya dacewa mu so wani face sai soyayya face sai saboda Allah haka nan bai dace ba mu ki wani sai saboda Allah kenan in za mu so mutum mu dora shi akan mizani na shari'a kuma mu tabbata wannan soyayya da zamu masa soyayya ce saboda Allah ko soyayya ce saboda wata maslaha saboda wani amfani wanda yake na rayuwa in mun ga cewa soyayya ce ta saboda Allah to wannan sai mu ci gaba wannan soyayya ba za ta yanke ba har izuwa kiyama in kasancewar wannan soyayya saboda wani al'amari ne wanda yake na duniya to wannan ɗayan biyu ne wal iyazu billahi wannan soyayya soyayya ce wanda za ta yanke wanda kuma Ubangiji subhanahu wataala sai ya kama bawa da laifi a gobe kiyama in wanda ka so bai dace ba a so shi ko kuma wanda ka ki wanda ya dace a so shi ne kai ka ki shi to ka tabbata cewa ka dora ibada ba a mahallin da ta dace ba to dan haka irin waɗannan yanayi na siyasa kada ya zo ya rarraba kanmu fartin mu ɗaya ne shine farti na kalima ta la ilaha illallah wanda a kullum fama da muke so muke mu ginu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda alhamdulillahi ku ga yanda tafiya ta sunna ta hada kan al'umma a ƙasa yanda yau in ka hadu da mutum wanda koda baka jin yaren shi koda launin fatar ka ya canza da nashi in dai aka ce maka musulmi ne musamman aka ce maka dan uwa ne ahlus sunna banda kauna koda baka san shi ba babu abin da yake tsakaninka da shi mun dunkule mun zama tsintsiya madaurinki daya kuma wani shaydani ya zo ya raba mu saboda wani dan abu wanda yake an gina shi daman akan yaya za a yi a yaki wannan addini na ita wannan demokuraɗiyya da aka kawo ta ba dan komai ba dan a raba kan jama'a wanda suna da ka'ida ka raba kan jama'a kai kuma ka shugabance su in kana so ka shugabanci jama'a to ya zamanto su samu rabuwar kai su a tsarinsu wanda yake na Yahuda haka ne, in dai kana so ka shugabanci jama'a dole sai ka rarraba kawunansu. To ba dan komai ba, dan su raba kan jama'a ta musulmi ne. Kenan kada mu yarda a raba mu. Iya abin da za mu yi sai mu tsaya mu yi nazari. Shi ma ba wata soyayya ba ce wadda za mu kai ta kenan makurar zuciyarmu. Lalle za mu kaunaci ƴan uwanmu a matsayin suna musulmi. Amma wajen abin da aka kawo na zaɓe kenan, wanda ake ganin cewa zai kwatanta adalci bakin gwargwado, zai kawo ci gaba ga tafiyar jama'a, to wannan ba laifi bane ba a taimaka masa, a jefa masa ƙuri'a. Duk wanda aka tabbata ba zai kawo ci gaba ba, wanda an tabbata azzalimi ne, to ko ciki ɗaya kuka fito da shi bai dace ba ka taimaka masa, domin in ka jefa masa ƙuri'a ka taimaka masa ne akan cewa ya ci gaba da zaluncin da yake. Shi kullun gyara ake nema a kawo, babu yanda za mu iya ne a wannan lokaci a matsayinmu na muminai illa kasancewar za mu yi abin bakin gwargwadon yanda yake a shari'a. Kenan in ma za mu jefa ma mutum ƙuri'a, za mu jefa masa ne a bakin gwargwadon rinjayen zatonmu cewa zai iya dan kawo gyara game da cigaban al'umma. Amma duk wanda muka tabbata babu kawo gyara ko ciki ɗaya muka fito da shi, to bai dace ba mu dafa masa, in dai mun tabbata azzalimi ne. Don haka kuma duk abin da zai kawo maganganu waɗanda ba su dace ba a matsayinmu na muminai, mu nisanci irin waɗannan, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinmu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Manzon Allah ya ce duk mutumin da yayi imani da Allah da ranar kiyama, idan zai yi fada ya fada alkhairi ko kuma ya ja bakinsa ya kame. Don haka duk abin da za mu fada na kalima mu tsaya mu auna, shin akwai amfani na addini a ƙarƙashin wannan kalima ko amfani na rayuwa? In babu amfani na addini ko amfani na rayuwa, face cutarwa a matsayinmu na muminai bai dace ba mu faɗi wannan kalima mu ja bakinmu mu kame. Domin jan baki mutum ya kame bakinsa don kada ya faɗi abin da bai dace ba, wannan kame baki da ya yi ibada ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai ba shi sakamako a ranar kiyama. Don haka dai famar da muke a kullum haɗa kan jama'a muke fama, yaya za mu zama ahlus sunna mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama? Kada mu zo muna tubka kuma shaidani daga baya yana warware mana shekara da shekaru, muna karatu muna neman yaya za mu waye mu zama ƴan uwan juna masu kaunar juna, wani shaidani ya zo ya raba kanmu. Wannan al'amari mu bar shi yanda muka ganshi su zo su wuce. Fatan da muke Allah ya ganar da al'umma ta musulmi, kowa ya yi ƙoƙarin adalci, a yi ƙoƙarin tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ban ƙasa. Da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan, kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.